Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya dauka dai na zuwa ne a didi lokacin da salon damfara da sunan tsarin biyan kuɗi tsakanin abokan hulɗar kasuwanci ke ƙara kamari inda ƴan kasuwa da basu gani ba ke rasa dukiyar su ga wannan tsari na ƙarya kuma hakan ke zama sanadiyar karayar tattalin arzikin wasu a akasarin lokuta dai ana amfani da takardun bogi kamar Swift MT103 Swift Act Copy da dai sauran su wajen yaudarar ƴan kasuwa a sunan an biya su su saki kayayyakin ga waɗanda suka saya daga basani bayan tura kaya ba a ga kuɗi ba waɗanda al'amarin ya shafa su garzaya zuwa CBN don mika korafi a bisa wannan salon damfara ne muka tuntubi fitaccen ɗan kasuwa mai fitar da amfanin gona zuwa kasashen waje kuma jagorar kamfanin Gaude Agro Export Binta Gaude
ban taɓa samun wani matsala ba akan harkan kuɗi a international transaction saboda in zami muna using irrevocable LC ne ko 100% CAD to kin ga idan kai using irrevocable LC is the most reliable mode of payment saboda ba wani magana is coming din ka saboda kin ga banki ne in ka ce kana da miliyan 10 na transaction banki za su confirming cewa akwai wannan miliyan 10 account din kuma za su rike kudin to kin ga in sun rike ba za ka iya kashe kudin ba za ka iya cirewa ba in kaya sun sauka banki za ta sakar maka kudin ka
masanin tattalin arziki Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce matakin na bankin CBN yayi daidai
kamar yadda babban bankin Najeriya ya ce dai dauki matakai ga duk wanda yazo ya ce yayi harka da ƴan Najeriya kuma an tura mai kuɗi CBN ta rike har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya bane ba wannan yana da kyau wane ne CBN za ta kama shine wanda yazo yake cewa an tura mai kuɗi bai gani ba duk wanda yake harka da ƴan Najeriya akwai hanyoyi biyu da ake harkan nan na farko shine ana bude letter of credit hanya ce wanda duk wanda ke harka da kamfanin Najeriya ya sani zai ce kafin ya saki kaya sai banki ya tabbatar mishi cewa ga kudaden nan a dollar kuma an aje wannan bankin lokacin da kaya suka iso port na Najeriya kamfani ya karba sai a sakan ma wancan kamfani da ya kawo da kudin shi na biyu kuma shine akwai abin da muke kira TCC wannan transfer ce ga kudi nan ka kawo mana kaya so wancan na swift da yawanci mutane suke amfani da shi kuma wanda yake ba na gaskiya bane ba mu ga laifi ba da CBN tace duk wanda yazo yace yana buƙatar kudin shi tanan to shi za su kama domin shi ma yana cikin wanda kike taimakawa wajen abubuwan da ba daidai ba
shi ma masani a fannin zuba jari na ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi akan kasuwanci Mallam Baba Yusuf ya ƙara da cewa
wannan gargadi da babban bankin Najeriya ya fitar akan shaidar biyan kuɗi na bogi da wasu masu harkokin cinikayya a ƙasar waje suke samu a ce an biya su kuɗi alhali ba a biya ba ya zo akan lokaci harkar cinikayya kafin mutum ya saki kayansa ya tabbatar an biya wannan kuɗi dan yawanci inda ake samun matsala shine ka aika da kuɗi kafin wai a saki kaya ko su su biya ka akan kayan da zaka tura ko kuma a turo rabin kuɗi kafin ka tura kaya a samu communication wato tsakanin bankin ku da bankin wayannan mutane ko mutane ne ko kuma kamfani ne dake kasar waje a samu abin da ake kira bank to bank communication tabbatar da cewa wannan kamfani na gaske ne ba na boki bane na biyu shine idan aka turo kuɗin nan sai an tabbatar da kuɗi sun shiga kafin ka saki kaya saboda haka bankin Najeriya Central Bank ba ta da wani hannu akan wannan
barakalar musayar kuɗaɗe tsakanin ƴan kasuwan ƙasa da ƙasa na Swift code dai abu ne da ke ƙara tsananta musamman a cikin watannin baya-bayan nan inda hakan ya zama silar rasa rayukan wasu ƴan kasuwa da suka rasa dukiyar su ga wannan hanyar kamar yadda wasu alƙalma daga yanar gizo suka yi nuni duk kokarin ji ta bakin bankin CBN akan yadda zai aiwatar da tsarin hada waɗanda irin wannan al'amari zai shafa daga yanzu ga jami'an tsaro dan daukan matakan da suka dace ta kiran wayar tarho da tura sakon karta kwana da ya shirya yayin hada wannan rahoto Lima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.